sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60 25 da kuma 16 a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radio amfani sarauniya fara'a Nomad FM da Lol FM da kuma Niya sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen a kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio dake Kumasi a koda yaushe za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko sashenhausa.com Sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau Lahadi 7 ga watan Yuli na shekarar 2019 Zahra Aminu Fage ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labarai
to Iran ta jaddada cewa tana ƙara adadin uranium din da take sarrafawa wanda ya haura adadin da aka amince mata ta yi amfani da shi wani harin bom da kungiyar Taliban ta kai a Afghanistan ya halaka mutum 12 sannan dabban masu zanga-zanga sun sake yin wani sabon gangami a birnin Hong Kong a yau Lahadi
kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a yau ne shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka suka fara gudanar da taro a birnin Yemen na jamhuriyar Niger a ƙarƙashin inuwar kungiyar Afirka wato AU sannan za ku ji cewa Najeriya ta yi alƙawarin za ta taimaka wa ƙasar Kamaru don magance rikicin ƴan aware da ke ƙoƙarin daidaita yankin rainin Ingila a ƙasar daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar mana da shirin idan kwaya ta narke fa sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni
Jama'a assalamu alaikum Iran na ci gaba da bunƙasa sinadarin uranium ɗinta fiye da yadda aka amince mata a matsayin da aka cimma ta 2015 wacce ta ginda adadin kilo 300 da aka amince ta amfani da shi domin shirin ta na samar da makamashi a yau Lahadi kasar ta Iran ta sanar da hakan sannan kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rawaito cewa mai yiwa Iran ɗinta bunƙasa sinadarin har zuwa kashi 5 domin ta samar da man da zai rika bata wutar lantarki a makon da ya gabata shugaban kasar Hassan Rouhani ya ce kasarsa za ta fara ƙara adadin uranium ɗinta muddin sauran kasashen da aka cima matsaya da su a shekarar 2015 ba su dauki matakan samar mata sassauci daga takunkuman da aka kaba mata ba Muhammad Javad Zarif shine ministan harkokin wajen kasar ta Iran
Iran طبق برنامه‌اش از مرز 300
Iran has crossed 300 kilograms
Iran ta ƙara adadin uranium ɗinta inda ya haura kilo 300 mun fada karara abin da zamu yi muna kuma ganin wannan yancin mu ne bisa matsaya da aka cimma ta ƙasa da ƙasa
amal mukunin ba in ro az huquq khodamun dar dakhil
to tun bayan da Amurka ta fice daga wannan matsaya da aka cimma a bara ta kuma kakaba takunkumi akan Iran musamman a fannin sayar da manta Iran din take ta neman goyen bayan kungiyar tarayyar Turai wacce ita ma tana daga cikin waɗanda suka rattaba hannu a wannan yarjejeniya Hukumomin Afghanistan sun ce mayakan kungiyar Taliban sun kai hari da wata mota da ke makare da bam a kusa da ofishin hukumar liƙin asirin ƙasar da ke tsakiyar gabashin birnin Ghazni a yau Lahadi kakakin ma'aikatar lafiyar ƙasar Muhammad Hamar ya tabbatar da mutuwar mutum 12 ciki har da fararen hula kana wasu sama da 180 suka jikkata Zahir Shah Niklam shine shugaban ma'aikatar lafiya a birnin na Ghazni ya ce zuwa yanzu mun kwantar da mutum 88 a asibiti waɗanda suka ji raunuka a wurin harin bam ɗin 27 daga cikinsu ƙananan yara ne waɗanda shekarunsu ba su wuce tsakanin 8 zuwa 10 ba sannan daga cikin waɗanda suka mutu akwai ɗan ƙaramin yaro guda ɗaya tuni dai kungiyar ta Taliban ta ɗauki alhakin wannan hari wanda ta ce ya lalata ginin hukumar tsaron ƙasar da ake kira NDS a takaice tare da jikkata mutane da dama dabban masu zanga-zanga ne suka yi wani sabon gangami a yau Lahadi a birnin Hong Kong domin ci gaba da nuna adawarsu ga wata doka da za ta ba da damar a miƙa waɗanda ake zargi da aikata laifi ga ƙasar China domin a tuhume su a kotunan ƙasar da jam'iyyar 'yan gurguzu ke jagoranta
Thank you.
Zanga-zanga ta yau dai ta kai kai ci babbar tashar jirgin kasan yankin ne wacce ta hada Hong Kong da China. Inda masu boron suka yi cincirindo a wurin domin su fada wa ƴan ƙasar China da ke ziyara a Hong Kong cewa ba su buƙatar wannan doka. Wannan ci gagarumar zanga-zanga ta farko tun bayan wacce aka yi a makon da ya gabata inda masu boron suka dunguma zuwa majalisar dokokin ƙasar har suka lalata fasalin ginin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi wata jaridar Burtaniya ta rawaito cewa jakadan kasar a Amurka ya kwatanta shugaba Donald Trump a matsayin mutum da ba shi da kwarewa wanda kuma baya tunani daidai. Jaridar Mail ce ta wallafa waɗannan kalaman ɓatanci kan shugaban na Amurka inda ta rawaito kalaman waɗanda ake zargin an samo su ne daga tarin wasu takardun diplomasiya da aka kwarmata bayanan da ke cikin su waɗanda asalin su na jakada Kim Daruch ne. A cewar jaridar ta The Mail, jakada da Roach ya kwatanta shugaba Trump a matsayin mutumin da yake haifar da rashin tsaro wanda kuma ba shi da kwarewa. Sai dai bayanan takardun su rawaito jakadan na Burtaniya yana faɗa wa jami'an ƙasarsa cewa kada su kore yiwuwar a sake zaɓen shugaba Trump a wa'adi na biyu domin yana da kyakkyawar hanyar sake samun wasu shekaru hudu. Zuwa yanzu ofishin jakadancin Burtaniya bai musanta waɗannan kalamai ba. Amma wata mai magana da yawun ofishin ta ce a kodayaushe ana buƙatar jakadu su rika faɗan gaskiyar abin da ke faruwa a fannin siyasar ƙasar da aka tura su. Tana mai jaddada cewa dama ana biyan su ne domin su faɗi asalin abin da ke faruwa. Za a yi wa shahararren mawaƙin nan nan Amurka Stevie Wonder dashen ƙoda a watan Satumba mai zuwa. Ɗan shekaru 69 da haihuwa Stevie Wonder wanda ya taɓa lashe kyautar Grammy Award har sau 25 ya sanar da hakan ne bayan da ya kammala wani wasan mawaƙa a birnin London. Mawaƙin ya ce tuni ya samu wanda ya ba da gudunmuwar ƙodar da za a dasa masan. Ya kuma ce zai yi wasanni uku a nan gaba kafin ya ɗauki hutu. Amma ya tabbatarwa da ɗumbin mutanen da suka halarci wasan mawaƙan cewa yana cikin ƙoshin lafiya. Wannan sanarwa ta Stevie Wonder na zuwa ne yayin da ƴaƴan kwanakin nan ake ta raɗe-raɗen cewa ana yi masa aikin tsaftace jini da ake kira dialysis a Turance, ko da yake babu wani rahoto da ya tabbatar da hakan.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau ne shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka suka fara gudanar da taro a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ƙasashen Afirka wato AU domin tattaunawa akan muhimman batutuwa cikin su har da yarjejeniyar kasuwanci. Wakilin muryar Amurka Suleimu Muni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Da taken kungiyar tarayyar Afirka ne aka soma bikin bude taron shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka karo na 33 wanda ke matsayin taro mafi muhimmanci a tarihin wannan kungiya mai shekaru 56 da kafuwa, kasancewar sa wani lokaci na soma zattar da yarjejeniyar kasuwanci ta bai daya Zelekaf wacce a karkashin ta kasashen Afirka suka amince su cire dukkan wani takunkumin da ke kawo cikas wajen gudanar da harkokin kasuwanci a tsakanin su. Saboda haka shugaban rikon kungiyar ta AU wato ban kasar Egypt Abdel Fattah al-Sisi da ke jawabin bude taro ya bayyana fatan ganin yarjejeniyar ta soma aiki a zahiri a ƙarshen wannan haduwa.
السيدات والساده اود ان اختتم كلمتي بتاكيد حرصي كرئيس للاتحاد الافريقي على الخروج من اجتماعنا اليوم.
Shugaba Isu Muhammadu na Nishar mai masaukin baki ya bayyana cewa fara aikin wannan yarjejeniya wani mataki ne da ke bada damar soma mayar da hankali wajen wasu muhimman ayyukan da kasashen nafiyar Afirka ke hangen kaddamarwa a nan gaba, cikin su har da shirin shimfiɗa layin dogo irin na zamani da shirin bude jami'ar haɗin gwiwar kasashen Afirka da batun kullo da dabarun sarrafa ma'adanan ƙarƙashin ƙasa da shirin kafa kamfanin zirga-zirgar jiragen sama na haɗin gwiwa da batun samar da fasfo ɗaya tilo domin al'ummomin fannin lafiya.
Sans infrastructure routière, ferroviaire, portière, aéroportière, énergétique et de télécommunication, la zone de libre-échange continental sera une coquille vide.
A nasa jawabin shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya bayyana cewa samun nasarar yarjejeniyar Zelekaf wani abu ne da ba zai tabbata ba muddin ba a sakarwa jama'a yancin kai da kawo a tsakanin kasashen nafiyar ta Afirka. Saboda haka yayi kiran shugabanni akan bukatar duba wannan batu cikin gaugawa.
La zone de libre-échange ne pourra être effective si l'on n'ouvre pas les frontières aux Africains. Il est en effet paradoxal et inexplicable que les Africains se sentent encore étrangers chez eux.
Ci gaban da ake fatan samu a ƙarƙashin dukkan kudurorin da kasashen Afirka suka sa gaba wani abu ne da ya danganta da makomar kudurin wanzar da zaman lafiya da nafiyar ta bayyana fatan cimma nan da shekarar 2023 in ji shugaban hukumar gudanarwar kungiyar tarayyar Afirka. Yana mai bada misalin yadda rikicin Boko Haram ya hana wa manoma da makiyayan kasashen Niger da Chadi da Cameroon zuwa cin kasuwannin su na fil azal da ke Nigeria.
Dans ce contexte, notre défi majeur est de réaliser de manière concrète l'autre projet phare de l'agenda 2063, celui de faire taire les armes à l'horizon 2020.
A wannan farkon wannan haduwa kasashen Nigeria da Gabon da Equatorial Guinea da Jamhuriyar Benin sun rataba hannu akan wannan yarjejeniya, abinda ke nufin a yau kasashe 27 ne suka amince a soma wannan tafiya. Shugabannin kasashe da na gwamnatoci kimanin 30 din da suka halarci bikin bude wannan taro na ci gaba da tantaunawa a tsakanin su. Ana sa ran za su kira taron manema labarai a yammacin wannan Lahadi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Najeriya ta yi alkawarin cewa za ta taimaka wa kasar Kamaru wajen magance rikicin yan aware da ke kokarin daidaita yankin rainan Ingila kasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka. Kasar Kamaru ta kwatanta wannan tayi na Najeriya a matsayin jaddada aniyarta bayan zarge-zargen da take yi cewa mayakan yan awaren na samun horo ne a Najeriya, sannan makaman da suke amfani da su a Najeriya ake sayo su, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na wakilin muryar fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kinzike da ke daga Yuwande. Brigadier General Emmanuel Adamu Indagi, wanda ya jagoranci tawagan Najeriya zuwa wani taron samar da tsaro akan iyakokin Kamaru da Najeriya wanda aka kammala, ya ce rikicin yan arewan da ke faruwa a yankin rainan Ingila ya shafi kasarsa sosai. Rufe kan iyakokin da aka yi ya haifar da raguwar shigar kayayyakin abinci irin su gero, shinkafa da albasa zuwa Najeriya. A hannu guda kuma, yayin da kayayyakin da ake fitar da su daga Najeriya kamar su man fetur suna da wuyar samu a Kamaru. Indagi ya kara da cewa saboda matsalolin tsaro da tattalin arziki da wahalhalun da jama'a ke shiga, Najeriya za ta taimaka wa Kamaru don maido da zaman lafiya a yankunan da suke fama da rikice-rikice.
The current political upheavals in that region will not be allowed.
Za a bari tashin hankalin siyasa da ke faruwa a wannan yanki shafi dangantakanmu ba. Za mu ci gaba da tallafawa kokarinku da kuke yi na kawo zaman lafiya a yankin. Wannan zai taimaka yan gudun hijirar Kamaru da suka ketara zuwa Najeriya su koma gida. Ya zama dole mu toshe duk kafofin da suke kawo cikas akan iyakokinmu, waɗanda ɓata gari ke amfani da su wajen aikata manyan laifuka kamar na ta'addanci da safarar kananan makamai da kuma masu fashi akan teku.
A lokacin da Kamaru ta kaddamar da yaki akan ƴan tawaye a cikin watan Nuwamba na shekarar 2017, ƴan bindiga sun yi ta kai hare-hare kan iyakoki a yankin kudu maso yammacin Kamaru, sai su tsere zuwa Najeriya inda akan horar da wasu daga cikin su. Najeriya dai ta musanta wannan zargi. A cikin watan Junairu shekarar 2018 an kama ƴan aware 47, ciki har da Ayuk Tabe Julius, shugaban kungiyar daga yankin rainan Ingila, waɗanda suke fafutukar neman a balle daga yankin rainan Faransa mai rinjaye. Aka mayar da su Kamaru, aka kuma kulle su a gidan yari. Paul Atanga Nji, wanda babban jami'i ne a fannin harkokin gudanarwa a Kamaru, wanda shi ya wakilci kasar a taron yace duk da hadin gwiwa da ake yi yan awaran suna ci gaba da yin amfani da iyakokin kasashen biyu dan sayo makamai daga Najeriya wanda hakan ya janyo rashin tabbas a fannin tsaron kasar.
The security situation along our common borders has all of a sudden become a cause.
Yanayin tsaro a kan iyakokinmu ya zama abin damuwa. Akwai barazana da dama da muke fuskanta. Abin da ya kama daga ƴan aware da masu ɗiban albarkatun ƙasa ba bisa ka'ida ba, da rikice-rikicen ƙabilanci, da masu safarar muggan ƙwayoyi da bil'adama, da matsalar rikicin makiyaya da manoma.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta UNHRC ta ce tun daga watan Disamba na shekarar 2018 akwai 'yan gudun hijira daga Kamaru 32 da suka shiga jihar Cross River da ke Najeriya kan iyakar Najeriya mafi nisa da Kamaru ne. A duk faɗin tafiyar kilomita 1,975 na kan iyakar akwai tashe-tashen hankula iri-iri. Jihar Borno da Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya suna ci gaba da samun hare-hare daga 'yan ƙungiyar Boko Haram. A yayin da ake gudanar da taron tsaro Kildadi Tugeke Bukar, gwamnan Kamaru na ɓangaren Adamawa, wanda ke da iyaka tare da jihar Taraba ta Najeriya, ya sanar da wani sabon rikice-rikicen makiyaya da Fulani a Najeriya, lamarin da yasa 'yan Najeriya suka yi ta shiga Kamaru domin neman mafaka.
There is a conflict between some tribes in Nigeria and Taraba.
Akwai rikice-rikicen ƙabilanci da ake samu a jihar Taraba da ke Najeriya. Kimanin mutane 100 daga Najeriya sun tsere zuwa yankunanmu na kusa da Konca. Sannan ga rikice-rikicen manoma da makiyaya.
Najeriya dai bata tabbatar da sabon tashin hankalin ba, amma wani sabon rikici ya sake barkewa a yankunan Kamaru ta Adamawa tsakanin manoma da makiyaya na Najeriya waɗanda suka tserewa yakin ƙabilanci a jihar Taraba. Ita dai wannan haɗakar ta samar da kwamitin tsaro na Kamaru da Najeriya na da matuƙar mahimmanci wajen ƙarfafa tsaro ga iyakokin ƙasashen biyu. An ƙaddamar da shi ne a shekarar 2012 a Najeriya. Ba su bayyana cikakken bayanai game da yadda za a gudanar da aikin ba, amma sun ce za su fitar da bayanai akai-akai don dakatar da ayyukan ta'addanci ciki har da hare-haren ƙungiyar Boko Haram da kuma masu neman ɓallewa dan neman 'yancin kai a ɓangaren rainin Ingila a Kamaru. Fassarar rahoton Moki Edwin Kinzike kenan daga Yaounde. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ya ce ƙarfe 11:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na Idan Kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLA ta jihar Kano a Najeriya, ya yi mana bayani akan muhimmancin ranar 26 ga watan Yuni kowace shekara da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin ƙara wayar da kan al'umma akan illolin sha ko mu'amala da miyagun ƙwayoyi a ƙasashen duniya. A cikin shirin namu na yau, za ku ji ci gaban hirar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya yi da shi albarkacin wannan rana, inda ya ci gaba da tambayarsa kamar haka.
To yanzu kamar tom-tom za a iya cewa kai tsaye babu doka, gashi kuma mutane ko suna amfani da hito ta siga yana kuma jirkitar musu da lissafi. Hukumar ku ta NDLA, kuna da hurumin da za ku kai su ba mai kan irin waɗannan mutanen?
Idan muka kai su ba mai, muka kai su kotu Malam Bakano. In kotu ta duba cikin kundin tsarin mulki da shi kanshi, ita kuma dokan ta kirkirmu ta gaba ba maganan tantan ba, ya za a yi da shi ba mun aikin banza ba kenan? Ko ku za a hana kanawa ne gaba ɗaya shan tantan ɗin su ma gaba ɗaya, saboda kawai muna aikin kama 'yan ƙwaya? bai yiwuwa ai kaman ka ce ne wai wai ka hana cin goro a nan arewa kowanne abun nan baki ake da sha'ani da goro ake mun san ce akwai caffeine a cikin goro wanda shi ma kwaya ne ko ko kuma Nescafe ka ce ka hana idan ka kaka mai wannan mutanen wani gidan yari za kai gidan yarin ma ba zai wuce mutum 500 ko 1000 ciki ba sai ka ci kashe shi da masu shan tomtom da masu shan cin goro ko
ko kai zo da haka yanzu irin su kun zuba musu ido kenan
ba za a
ce hada shisha da tomtom
ba za a zuba musu ido ba abinda ake kokarin shine duk wani abin da ba a rubuta shi ba a doka idan kai baka yi laifi ba yana iya zama maybe ka abin nan da'a namu na Hausa ko na musulmi ka yi rashin da'a ko kaman da cin an ga mutum yana shan giya ai a kyamatan shi ake ko amma ko ba inda za a yi da shi to muna kokari ne a yi kuskurima kan wannan dokan da ta kirkiro hukumar namu inda za a ce kaman sashi na 11 ko sashi na 20 ko sashi na 19 da suke maganin cocaine da heroin sai a dan wannan sai
a dan makala
a dan makala irin wayannan a ce duk wanda aka same shi da abin da aka guji a gace akwai kayan maye a cikin shi to yayi laifi
kenan yanzu kuna wata kila tsare-tsaren yadda za a yi wa wannan dokar NDLEA kwaskwarima a majalisar kasa
eh abin da muke kokari kenan
na san karkan zuwa kasashe kuma na ketare talirika da kuma gabatar da lectures saboda wata kila kana cikin kwamitoci da suke hulɗa da irin waɗannan a kasashe na ketare wai akwai wani wato tsayi na bai daya misali a Afirka ko Afirka ta yamma da ake da shi misali a hukumomin irin naku a kasashe a hukumomin irin naku na kasashe daban-daban na nahiyar nan cewa an samar da wani tsari na bai daya da za a yaki wannan tsari na ta'ammali da abubuwan da suke jirkita hankali da tunani
eh akwai mana akwai Afirka ta yamma wanda nake shugabancin dokokin ma na Afirka ta yamma guda 15 na kwaya ni ne nake shugaban committee din ba so a cikin wannan committee kokari ma ake ya kasance duka dokokin kwaya na Afirka sun zama iri daya akwai wadanda ba su da abun da muke da shi a nan Najeriya yawancin su so ana so kowa ya kasance yana da irin wayannan abubuwan irin tantancin da aka yi a cikin wannan abun nan wannan doka din to kokarin da ake kenan yanzu ya zama cewa iri daya da kuma magunguna da irin sababbi wanda suka zo wanda dacin ba su cikin doka suna yin kokarin su ba a sa su a ciki shi yasa aka yi wata taswira nan wanda aka yi shi da tun daga 2015 zai kare 2019 din nan yanzu a sake sabo saboda akwai sababbin kwaya da aka ga sun zo ba sa cikin dokokin
kamar wannan da kake fada kuke kokari watakila aiwa ita dokar NDLEA kwaskwarima cewa duk wani abu da kuna so a shigar da duk wani abu wanda zai iya jikita tunanin mutum ya kunshi wancan tsari da kuke shi ma na nahiyar Afirka ta yamma
eh ai Najeriya din shugaban kasa da aka yi wannan nahiyar Afirka wannan taswirar sai aka ce wai ayi irin na Najeriya taswirar ita ma wanda za ta sa wayannan abubuwan na ita taswirar na Afirka ta yamma to yanzu ma sauran kasashen Afirka ta yamma su kokari suke su kwafe mu irin namun da muka yi dan mu ne muka fara yin wannan wanda muka sassa wayannan taswirar Afirka ta yamma ta shigo cikin namu din
na san lokacin da ka zo Kano ana ta kwarmatan cewa wai Kano akwai ƴan shaye-shaye ana ta'ammali da kwayoyi da kuma abubuwan da suke sa maye da yawa a Kano nan yanzu ka kusa shekara watakila watan ka 6 ko 7 ko 8 ko wani abu ne kama da haka yaya abin yake daga lokacin da ka zo zuwa yanzu kuma
ko kana ya kamata ku faɗa ma ku ce na yi ina abu na ana biki a gidan su kare me yace yace mu gani a ƙasa na tabbata kun gani a ƙasa sai dai idan zaka yi hannun ku na kana tunda na zo nan kowanne wata sai an kama tan na kwaya tunda aka kafa hukumar yakin shan kwaya a Kano ba a taba kama ƴan kokin da ƴan heroin 47 ba taba kamun kokin da ta kai wajen kilogram 2.9 ba tunda ake amma kaga an kama ko ba taba kama ko case din Zainab wanda za a abin nan yanke mata hukunci kisa a Saudi Arabia da muka kama mutane 6 na an mai kokari ba taba kama gona ma na wuyu ba sai wannan lokacin to zaka ta ganin wasu abubuwa da yawa wanda ba a taba yi ba kaga yanzu daga lokacin da nazo yanzu mun kama tan 6.7 na kwaya tan 3.3 shine na abin nan na irin kwayoyi din na irin kamar su wiwi ba sai tun 3.2 sune na irin magungunan tari tramadol da rehibnol da D5 wayannan duka sai jimbulan sai kai tun 6.7 ba taba yin irin wannan abin cikin dan karamin lokaci ba
Dr. Ibrahim Abdul kenan shugaban hukumar yaki da miyagun kwayoyi da ake kira NDLA ta jihar Kano da ke Najeriya. Masu sauraro a nan za mu dasa aya a wannan shirin, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da ci gaban shirin. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Ibrahim Abdul da kuma wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da ya yi hirar, sai kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti kuma ya bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Wasiƙar mu ta farko a yau ta fito daga Muhammad Mikaimiya Orji Kwatas Gombe, inda ya ce Allah ya sa taron da ake gudanarwa a jamhuriyar Niger na ƙasashen Afrika ya amfani talakawan ƙasashen baki daya. Sai kuma sako daga matar shi wato Hadiza, matar Mikaimiya Orji Kwatas Gombe, inda ta ce matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na soma shirin samarwa da makiyayan Najeriya wurin kiwo wato ruga abin takeici ne matuƙa, ganin cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta nuna wa duniya akwai wasu ƴan tsiraru da ke juya gwamnatin. A dan haka muna Allah wadai da irin wannan kongaba kombaya. Sai sakon mu na gaba ya fito daga Amina Adamu Malam Maduri da Haruna Akitela Malam Maduri da Muhammad Sadi Dan Hausa Baturiya a jihar Jigawa, inda suka ce assalamu alaikum muryar Amurka, da Allah ku ba mu dama mu miƙa sakon jinjina da yabo ga tawagar ƴan wasan ƙwallon ƙafa ta Super Eagle a bisa lallasa ƙasar Kamaru da suka yi da ci 3-2. Muna fatan Allah ya sa za su kawo mana kofin gida, amin. Wasiƙar mu ta gaba ta fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi, da shugaban kungiyar Alhaji Hamza Galadima da Sani Mai Lange-lange Yalwa Yawuri, inda suka ce muna kira ga mai girma gwamnan jihar Kebbi Sanata Atiku Bagudu da ya tausaya wa ma'aikatan kananan hukumomin jihar ta hanyar basu albashinsu na wata 6 da ya gabata. Ƙarshe muke sanar da mai girma gwamna irin mummunan halin kuncin rayuwa da waɗannan ma'aikata suke ciki tare da iyalansu. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba na Kwalo a Jaura, inda suka ce fatan alkhairi VOA Hausa. Sai dai mu ce Allah ya sa taron da ƙasashen Faransa da Iran ke yi da zimmal lalubo hanyar ceto yarjejeniyar nukiliyar ƙasar Iran ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu, amin. Kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a taƙaice.
Iran na ci gaba da bunƙasa sinadarin uranium ɗinta fiye da yadda aka amince mata a matsayin da aka cimma ta 2015, wacce ta ginda adadin kilo 300 da aka amince ta amfani da shi domin shirin ta na samar da makamashi. A yau Lahadi, ƙasar ta Iran ta sanar da hakan, sannan kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rubuta cewa mai yiwa Iran ɗinta bunƙasa sinadarin har zuwa kashi 5 domin ta samar da man da zai riƙa bada wutar lantarki. A makon da ya gabata shugaban kasar Hassan Rouhani ya ce kasarsa za ta fara ƙara adadin uranium ɗinta, muddin sauran ƙasashen da aka cimma matsaya da su a shekarar 2015 ba su kawo mata ɗauki ba. Hukumomin Afghanistan sun ce mayakan ƙungiyar Taliban sun kai hari da wata mota da ke makare da bom a kusa da ofishin hukumar laƙin asirin ƙasar da ke tsakiyar gabashin birnin Ghazni. A yau Lahadi, kakakin ma'aikatar lafiyar kasar Muhammad Hemat ya tabbatar da mutuwar mutum 12 ciki har da fararen hula kana wasu sama da 180 suka jikkata. Dubban masu zanga-zanga ne suka yi wani sabon gangami a yau Lahadi a birnin Hong Kong domin ci gaba da nuna adawarsu ga wata doka da za ta ba da damar a miƙa waɗanda ake zargi da aikata laifi ga ƙasar China domin a tuhume su a kotunan ƙasar da jam'iyyar bayan gurguru ke jagoranta.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kada ku manta a duk lokacin da kuke so za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da ma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, sai Daniel Brown da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Jonah Cummins. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Sur 24, VO.